Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad. Dalol da maniya murya arewa. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar yau Alhamis 4 ga watan Mayun shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yakub Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban hukumar bincike manyan laifuka ta FBI a nan Amurka, James Comey, ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaɓen shugaban Amurka da Donald Trump ya yi. Amurka ta fara janyo kawayenta na yankin kudu maso gabashin Asiya su sa hannu a kokarin dakatar da shirin nukiliya ta Koriya ta Arewa. Yan takarar zaben shugaban kasar Faransa sun gwabza a wata zazzafar muhawara ta sa'o'i biyu a gidan talabijin jiya Laraba.
Kanin labaran kenan. Dangane da binciken da hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ke yi akan batun nan na zargin an yi ba daidai ba wajen sarrafa kudaden masarautar Kano. Shin ko nawa ne masarautar Kano ta gada tun farko?
Biliyan ɗaya da naira 1,893 da 378 da naira 927 da kobo 38. Wannan shi ne abinda sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gada.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda ta kaya. Biyo bayan rahoton ƙarshe na kwamitin dattawa ya fitar kan Babacir, inda ta same shi da laifin karɓar tukwici fiye da naira miliyan 5. To koya magoya bayansa za su ji idan gwamnatin tarayya ta yanke hukuncinta?
Za mu ji bakin ciki, mu yi talla an kore shi akan gaskiyansa. Duk mutumin da kuma aka kore shi akan gaskiyansa to za ga illa. Illa shi ne za a iya kawo wanda za a yi kukansa ko kuwa wanda za a yi dana sani da shi.
Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Giras Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban hukumar binciken manyan laifuka a nan Amurka ta FBI, James Comey, ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa mai yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaɓen shugaban Amurka da Donald Trump ya yi. Sanadiyar sake buɗe bincike game da yadda 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi da bayanan sakonnin email ɗin gwamnati a lokacin da take sakataren harkokin wajen ƙasar. Comey shi ne daraktan hukumar binciken na FBI, hukuma mafi muhimmanci wurin kiyaye wato dokokin ƙasar. Ya shaidawa kwamitin majalisa cewa ya yi takaicin bayyana sake buɗe bincike 'yan watanni bayan da aka wanke ta daga zargi. Sai dai Comey ya ce zai zama babban matsala idan ya ƙi bayyana sabon bayanin, bayan kuwa ya tabbatar wa majalisa cewa an kammala binciken. Ya ce wani zaɓi ne mai wahalar gaske, amma dai yana ganin shi ne mafi a'ala. Hukumar bincike ta FBI ta yi bakin kokarinta ta ƙi bayyana bincike da ta gudanar akan masu takaran saboda kada ya yi tasiri akan sakamakon zaɓe. Sai dai Comey ya ƙi amincewa da sakamakon binciken ne ya kai ga Trump ga yin nasara akan abokiyar karawansa Clinton. A shekaran jiya Talata, Clinton ta ɗora wani laifin rashin nasaranta akan Comey. Clinton ta ce tana gab da lashe zaɓen shugaban ƙasa, ana sauran 'yan kwanaki 11 ga yin zaɓe, sai Comey ya bayyana sakamakon binciken da ya gano wato dubban sakonnin email ɗinta a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka akan kwamfutar wani ɗan majalisa Anthony Weiner, wanda shi ne mijin matamakiyar Clinton mai suna Human Abdin.
Amurka ta fara janyo ƙawayenta na yankin kudu maso gabashin Asiya su sa hannu a ƙoƙarin da manyan jami'an sojin Amurka suka kwatanta shirin tsaro mafi muhimmanci ga Amurka game da shirin makaman nukiliya da barazanan makamai masu linzami na Koriya ta Arewa, wanda aka bayyana a taron ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN da ake gudanarwa a yau Alhamis a nan birnin Washington DC. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa Amurka ta gargaɗi kasashen kudu maso gabashin Asiya da su yanke hulɗar diplomasiya da Koriya ta Arewa. Kazalika wani jami'i ya shaidawa wannan gidan rediyon cewar a yayin da ake samun nasara a binciken hanyoyin wargaza muggan makaman Koriya ta Arewar har yanzu da sauran rana aka ba. A yankin Asiya mun yi aiki da dama tare da kasashen kungiyar ASEAN, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a wani jawabi da yi wa ma'aikatan ofishinsa a jiya Laraba, inda ya kara da cewa Amurka tana kara karfafa jagorancin da take baiwa kasashen kudu maso gabashin Asiya akan batutuwa na tsaro da dama. Sakatare Tillerson shine ke daukar bakuncin ministocin harkokin waje a yau Alhamis a ma'aikatarsa, wanda ke zuwa wuni daya bayan manyan jami'an diplomasiya daga kasashe da dama suka rattaba hannu akan sanarwar da ke yin Allah wadai da ayyukan Koriya ta Arewa.
Wadannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan takarar zaben shugaban kasa a Faransa, Marine Le Pen da Emmanuel Macron sun gabza a wata zazzafar bahawara ta sa'o'i biyu a talbijin a jiya Laraba. Ana saura yan kwanaki kafin gudanar da zaben zagaye na biyu. Le Pen ta bayyana abokin karawanta da cewa dan jari hujja ne mara tausayi mai rauni akan ta'addanci, a yayin da Macron kuma ya kira ta makaryaciya mai tsatsauran ra'ayi kuma abar tsoro. A cikin jawabinta na sharin fage, Le Pen ta kira tsohon ministan tattalin arziki Macron a matsayin dan takara da bai san inda duniya ta nufa ba. Shi ko Macron ya kira Le Pen wacce ta tilastawa ainihin mahaifinta mai tsaurin ra'ayin gurguzu ya fice daga jam'iyyar su ta National Front a matsayin yar gadon jam'iyyar gurguzun Faransa. Tsananin rashin ayyukan yi shi yana cikin abubuwa da mahawaran ya maida hankali a kai. Macron ya yi kira ga gwamnati da ta sassauta da kananan da kuma matsakaitan kasuwanci, a yayin da Le Pen ta yi alkawarin dora haraji a kan kamfanoni wanda za su ɗauko ma'aikata daga ƙasashen waje. A kan batun ta'addanci da ya sanadiyar mutuwar Faransawa 240 tsakanin shekaru biyu, Le Pen ta yi kira da a rufe masallatai da ake zaton suna yada aƙidar ta'addanci, kuma a faɗaɗa gidajen yari kana a ƙarfafa matakan tsaro a kan iyakokin Faransa. Shi kuma Macron ya ce ya kamata a ƙara sa ido a kan duniyar gizo, a samar da jami'an 'yan sanda masu yawa, kuma a inganta musayar bayanan sirri.
Gwamnatin Somalia ta ce ta ƙaddamar da bincike a kan mutuwar ministan ayyukan gyare-gyare bayan da dogarawan tsaron wani jami'in gwamnati suka bindige shi har lahira. Ministan yaɗa labarai Abdulrahman Umar Usman ya shaida wa muryar Amurka cewar harbin da aka yi wa Abbas Abdulhari Sheikh Siraj a kusa da fadar shugaban ƙasa ya yi masa lahani sosai. Siraj mai shekaru 31 a duniya shine minista mafi ƙarancin shekaru a wannan gwamnati ta Firayim Minista Hassan Al-Khairi ya ba da sanarwar naɗa shi a cikin watan Maris marigayi, yana cikin rukunin 'yan gudun hijirar Somalia da suka dawo ƙasar a bara daga sansanin 'yan gudun hijira na Dadaab. Wasu shaidun gani da ido sun shaida mana cewar Siraj ya mutu ne sakamakon harbi da jami'an tsaron Auditor General suka yi a lokacin da suka buɗe masa wuta. Shi ko Auditor General Nur Jamel ya ce jami'an tsaron nashi ba su yarda da motar da ke bin bayansu ba saboda sun zaci 'yan ƙunar baƙin wake ne. Shi ko shugaba Muhammad Abdulhadi Farmajo da yake ziyara a Habasha ya ɗora a shafinsa na Twitter cewar zai takaita ziyararsa ya halarci jana'izar ban girma ga ministan Siraj, sai da ya umarci shugaban hukumomin tsaro da su gudanar da bincike akan wannan harin na kuskure. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jiya Laraba jami'an harkokin kuɗi na majalisar masarautar Kano sun bayyana a hedikwatar hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano domin ba da bahasi dangane da binciken da hukumar ke yi a kan batun nan na zargin an yi ba daidai ba wajen sarrafa kuɗaɗen masarautar cikin shekaru ukun da suka gabata. Daga Kano, ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A makon jiya ne dai hukumar ta sanar da cewa za ta kaddamar da bincike game da wannan batu bayan karbar korafi daga wasu mutane da ke zargin cewa Majalisar Masarautar Kano bisa umarnin mai martaba Sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ta kashe naira biliyan 4 zuwa 6 cikin shekaru 3 da suka gabata ba bisa ka'ida ba. Waɗannan kuɗaɗe dai masu zargin sun ce Sarkin ya gaje su ne daga Sarkin Kano marigayi Alhaji Ado Bayero.
Sarkin Kano so Allah ya gafarta masa ƙarshen rayuwarsa. Abinda Emirate Council take da shi shine biliyan 2 da naira miliyan 875 da naira 163,431.17.
Walin Kano kenan Alhaji Mahe Bashir Wali ke jawabi ga taron manema labarai a makon jiya. Sai dai walin na Kano ya ce gabanin rasuwar marigayi Alhaji Ado Bayero an fitar da wani adadi daga cikin waɗannan kuɗaɗe.
An fitar da miliyan 981,784.79 wanda aka biya 'yan kwamitin gini Ado Bayero Railway da City na Darmanawa. Saboda haka abinda ya rage biliyan 1,893,378.38 wannan shine abinda Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya gada.
Jiya Laraba 3 ga watan nan na Mayu ita ce ranar da aka ayyana jami'an kula da harkokin kuɗi na Majalisar Masarautar ta Kano za su bayyana a shelkwatar hukumar yaƙi da rashawa. Hukumar da Walin na Kano ya ce za su baiwa haɗin kan da ya kamata domin gudanar da bincikenta. Shin ko jami'an na fada sun bayyana a gaban hukumar a jiyan? Kwamar Muhi Magaji shi ne shugaban hukumar yaƙi da rashawar ta Kano.
Mun samu baƙuncinsu sun zo, mun kuma tattauna da su, sun ba mu haɗin kai kuma takardu da muka buƙaci a kawo sun kawo, sannan a ciki mun gano akalla waɗansu waɗanda za su ƙara zuwa. Sannan su ma kuma kamar yadda ita dokar ta sanar da idan ka zo sashe na 31 na dokar, a sanaji don an gayyaci mutum ya zo, to kuma lissan da ake buƙatar sa zai kuma zuwa har sai sanda aka gama binciken da ake yi din. Kuma suna ba mu haɗin kai bisa daga abubuwan da suka faru yanzu.
Kamar su suna ne suka zo su?
A halin yanzu mutum uku ne, kuma daga abubuwan da muka samu zuwa yau mun gara gano waɗanda za mu ci gaba da kirawa.
Dangane da ko hukumar ta fara gano bakin zare a kan batun kashe kuɗaɗe a fadar ta Kano kuwa, Kwamar Muhi Magaji ya ce
yanzu ya yi wuri idan aka fara cewa an yi kaza ba a yi kaza ba, an yi kaza ba a yi kaza. Amma abin da ke gani shi ne al'umma su yi haƙuri, za mu yi abin nan bisa tsoron Allah, za mu tabbatar da cewar mun yi adalci akan abin da muke na bincike, kuma za mu tabbatar da cewar an kare duk haƙƙin wanda ya zama ne na ciki yana da ruwa da tsaki.
Ka ce za ku gayyato wasu rukunin mutanen daga ciki, kamar mutum nawa ne kenan kuke sa ran gayyatowa bayan waɗannan uku?
Kwari bincike ne fa, bincike kuma kamar na faɗa ba kamar bawon albasa ne, ka buɗe wani wani na ciki, ka buɗe wani wani na ciki har sai san da ka je ƙarshe. To su da haka yanzu zai zama wuri ko kuma zai zama riga malam masallaci in ce maka mutum kaza mutum kaza. Amma ina son tabbatar maka da cewa idan aka yi haƙuri insha Allah mu ga bincike za mu fito da ƙa'ida da kuma abubuwan da suka faru.
Kwamar Muhi Magaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Kuma ne lambu lambu da kai kai
bawa mai tuwa ma
kan sa ne jijiya ba ko fi san ba
bawa mai tuwa ma
da ya hangiya da sun wanki kowa su tura ta
a gai da Mahmud. Yanzu kuma za mu liƙa babban birnin tarayya Abuja domin jin yadda ake ciki game da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babacar David Lawan da kuma sanata Ali Ndume da majalisar dattawa ta yi. Nasiru Adamu Alhikaya, gare ka.
An samu mako biyu da dakatar da sakataren gwamnatin Najeriya Babacar David Lawal da kuma wata ɗaya da 'yan kwanaki tun dakatar da sanata Ali Ndume da majalisar dattawa ta yi. Ga David Lawal dai, bayan kammala wa'adin mako biyu na dakatarwa ba a dawo da shi mukaminsa ba ko ɗaukar wani mataki, inda shi kuma Ndume da majalisar ta nuna alamun dawo da shi bayan zanga-zangar 'yan mazaɓarsa da alamu zai share wata shida na dakatarwar. Don tuni an naɗa sanata Suleiman Nazir ya jagoranci kwamitin Ndume na lamuran hukumar zaɓe. Kowace majalisar dattawa ya fitar da rahotonsa na ƙarshe kan Babacar da samunsa da laifin karɓar tukwici fiye da naira miliyan 500 daga kwangilolin arewa maso gabas. AA Lawan Wuba mukarrabin Babacir ne da ke buƙatar sashen zattarwar ya gwale majalisa kan rahoton.
Gwamnatin Najeriya ta dawar da mutumin nan aikinsa ya ci gaba da aikinsa domin mutum ne mai aƙida irin na shi shugaban ƙasa. Kuma kauda irin shi a gwamnati ko ko a kusa da shugaban ƙasa ba alheri bane.
Amma AA ai kana jin mutane suna yaba wa gwamnatin saboda matakin ma dakatar da shi da ta yi ba ma kora ba a wannan lokacin.
Duk wanda kaga yana farin ciki to ba bukatan ci gaban arewa yake ba bukatan yanda za a yi a fitar da kudi ya samu ne don in ba tare da irin su ba masu akida irin nashi ba zai iya aiki har ya kasance ya kawo mutanen arewa abin da suke bukata ba a namu karamin basira ba mu gan meye ne mutumin nan yayi ba akwai wa'inda suke da laifuffuka da dama a kasar nan amma ba yi musu magana ba kuma ba ka masu laifin kuma ba bincike ne za a yi a cire zargin da ake yi dama ba laifin da yi ballantana a ce an kore shi
to mun an waye gari an kore shi za ku je a ranku
za mu ji bakin ciki mu yi talla an kore shi akan gaskiyansa duk mutumin da kuma aka kore shi akan gaskiyansa so za ga illa shine za a iya kawo wanda za a yi kukansa ko ko wanda za a yi da na sani da shi
kan sanata Indume dai sanatan ya ce zuwa yanzu bai san laifin da yayi aka dakatar da shi ba da aka baya bukatar neman ahuwa
kukayen ku za mu kai kuma za mu kan da za a samu sulhu shi Indume ya dawo cikin majalisa
Nan Martina baya ne inda sanata Binta Masu ke bada albishir na yiwuwar dawo da Indumen. Dan arewa maso gabas Saliba Koro da Maturu na kira ga majalisar ta sauya matsaya.
Farfado da arewa maso gabashin Najeriya shine dalilin mu cewa muna so wannan bawan Allah ya dawo majalisa ya ci gaba da gudunmawar da yake bawa ɗan arewa maso gabashin Najeriya.
Saliba Koro sauran ai akwai sauran ɗan majalisar dattawa da ke wannan gogormayar wannan aikin hukumar ta Ali Indume kawai in baya nan me zai shafi wannan aikin.
To abin da yasa shi dan Borno state ne kuma yankinsa ne yafi kowane yanki shan wahala a arewa maso gabashin Najeriya saboda haka kaga idan yana majalisa zai tabuka wani abu wanda zai ceto wannan arewa maso gabashin Najeriya daga irin halin da ya fada na tattalin arziki wanda mutane yanzu bara suke neman abincin da za su sa bakin su
tun hawan gwamnatin APC a 2015 kan mulki sashen zattarwa dakatar da mutum biyu Babacir da Oke majalisa ma ta dakatar da biyu sanata Indume da Abdulmumin Jibrin an yi canje ras kenan wajen daukar mataki Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
shi bamu shi wani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi zama da lafiya
to madalla a gaida Nasiru har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:17 na dare ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
abinda ita yarinyar ta fada ɗan shekara 3 ita ta ce eh babanta ya danne ta
gaskiya ban yi ba a tunani na ni ban san wanda ya taba yarin nan ba
a hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan da yazo yana magana nace a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana
masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon jiya muka yi sallama tare da neman matakin da kuke gani ya kamata a dauka domin shawo kan fiade da ake yawan yi wa kananan yara a arewacin Najeriya to kamar abin takaicin da ya faru a jihar Katsina da muka kawo muku makon jiya a yau muna jihar Niger inda anan ma ake zargin wani magidanci da yi wa yar agolarsa yar shekaru 3 fiade ko da yake ya musanta aikata wannan laifi ga bayanin da mahaifin yarinyar Malam Abubakar Isa ya yi wa wakilin Mustafa Nasir Batsari
ko da aka kawo min yarinya ko da zan samu labarin kwana 3 na dauki yarinya aka kai ta asibiti a hakika an samu saga daga karkashin yarinyar nan kuma da yazo yana magana nace ya anjin mata sai nazo nace to maganan da ka zo da shi ba shi zaka zo mana da shi ba domin duk abin da ya kasance ga yarinyar tunda tana hannunka kai ne ka jin mata a cikin gida ko nawa ne ko biyu ne ko akwai wani da kuke zaune tare da shi sai ya ce mana to tunda masala ta zo ta shiga da wannan a karkashin yariyan nan babu wanda ya kawo wannan matsala kai. Amma abin da ne nake so, in da tun jiya ka zo din ka bani bayani, aka je aka dubi lafiyan yariyan, aka ga da cewa wani abu bai cutar da ita daga ciki ba, da wannan magana na riga na kashe ta. Amma duk da haka za a je a binkice wannan yariya, in babu wani matsala to magana ta mutu. Amma muddin inda matsala ne, domin saboda in babba har ya kwanta da yariyan da bata kai minzali ba, to duk lokaci ko in dai ta yi girmanta matsala zai zo ya dinga binta har ya zama ta lalura har illa masha Allah. Nace to idan har aka binkita babu wannan matsala to babu wani damu. Amma da matsala to kai treatment yariyan nan, kai mata magani har ta zo ta samu lafiya.
Kamar lokacin shi me yace maka?
To a lokacin da muka da rabu da shi haka ya ansa
cewa shine yayi,
ya ansa da cewa hakika haka nan ne, amma insha Allah zai je ya mayar ma wato kakan yarinya kudin da ya kashe.
Amma ni ansa wanda nake so in fahimta anan, ansa wa cewa shine ya mata rauni zai mata magani, koko dai ansa zai mata magani ne kawai?
A hakika ya ansa domin babu gaddama, tunda yarinya daga karkashin shi take, kaga babu wani gaddama daga cikin wannan al'amura.
Ya ansa cewa shine ya mata rauni
a haka, hankurin da ya bada kenan.
Ya baku hakuri?
Eh, hakika ya bada hankuri.
Yace mi kenan?
Yace mu yahe mishi. Nace to wuri na magana ta kare, amma lafiyan yarinya nake so.
To amma ba ku yahe mai badin kenan?
Eh, to wannan maganan ba ni nazo da ita ba, ko ba gaskiya ba, ni ma an neme ni ne. So wanda yazo da ita uwa ne, domin ita tana da hakkin ta da za ta bi hakkin nata, domin saboda wanda ke da yaya haifa to kuma ɗan nan a ce mijin da ke aurenta yayi kwanciya da ita, shin ya za ta dinga kallon shi? Kaga za ta kalle shi da wani manufa.
Kai ne uban yarinyan nan, yanzu me kake so a yi?
Ito a hakika ne dai anawa dai manufata, ina son a dubi yannan hukunci yanda ya dace akan al'amuran nasa a yi masa ta shari'a.
Amma kai ma ka yadda cewa tabbas zai aikata wannan?
To a hakika tunda na ga wannan ciwon, kaga za yadda da haka, tunda ba a kawo wannan wanda ya jimmata ba, kaga yadda na kenan ya shiga. Amma da kamar an kawo wanda ya jimmata, kaga ban yadda da cewa shi bane.
Yi kuwa a nasa bayanin Malam Bawa Kundu, wanda ake zargi da yi wa ‘yar Agola Sa’ib shekaru uku fyaɗe, ya musanta aikata laifin tare da zargin matarsa da ƙulla masa shiri. To sai dai za mu nemi gafara, domin ba lallai ne bisa al’ada a yi irin waɗannan bayanai ɓalo-ɓalo ba, amma babu makawa idan ana so a ji nasa ɓangaren. Ga bayanin nasa.
Gaskiya ban yi ba. Abin da ya faru, ita ko wanda ta aiki ta samu gani yarinta haka nan, ka gani mijinta ban sani ba, sannan da ni ban sani ba sai ta tashi, ka ji ma yau ta ce kwana uku. To ni a gida da ta ce ma wai na fita ɗakin nan, ɗakin nan nake har gari ya waye, sannan kuma ka ji ta ce yau kwana uku. To da kwana uku na yi, ni kuma ina nake? A gidan nake. Kuma yariyan ga kulliyomin ko bugunta ta yi ma yariyan, sai na taso mata da faɗa, ce mata ha baki bubbugun yariyan ga ni, fa shi yasa ban son a kawo yariyan da ba an haife ta nan gidan ba saboda bugu. Shikenan, shine ina ma cewa zan ga ma uban auren, sai wanga magana ya zo.
Yanzu kai ka nemi kai amfani da ita takiya?
Eh, lokacin na nemi ta yi in yi amfani da ita taki, da taki kuma sai na ji boli ya zo mani, sai na kewaya, wanda na kewaya sai ita ta fita. Da ta fita din nan, sai ni da na zo na ajiye buta, sannan sai na bi, da na bi ta na ga ta buɗe kofan zaure, sai na ganta can da zan yi mata magana, sai na ga za ta gangara za ta tafi, sai na dawo na rufe na zaurin, sai na fito ta can, ce wance a muke faruwa ne? Ce a ta yi shiru.
Amma lokacin ita ƙaramar yarinyar tana ina?
A tana nan gado, ba wanda ya taɓa ta. Shikenan, sai na ce mata to wai fata ki yi min menene ke faruwa ne, ki gaya min. Daga zuwa biki an je an dawo, sannan sai ki ta min da kaya cewa ba zan yi amfani da ke ba, ki yi haƙuri mu shiga. Sai muka nan lallaɓo da ita muka shigo, da muka shigo kuma ce mata to shikenan, na ga ya fi ma hakan ga mu kwanta.
Kai a ina ka kwana ran nan?
A nan ɗakin ta, a ɗakin ta ne, ba mu a ɗan uwan ta je biki ita ma.
Amma ita ta ce ba ɗakin ka kwana ba?
A'a, Dakin ta nike ai na nime ta da kwana ne sai ta ki kaga daga nan sai ta hito ba ni na hito
amma ba ku uku kuka kwana dakin guda kenan yarinyar da ita daga
yarinyar da yaro nan da aka haifa ka gane ai to shine kuma daga nan na lallabota yanda nace maka na lallabota sai muka shiga muka kwanta
amma bayanan da su hukumomi suka nuna nan cewa ka amsa laifin ka kai ya aka ka canza magana
ni ban anshi ban ce ma kowa na anshi laifi ba saboda
abin kai da su gashi shi
abinda ba kai ba ba za ka ansa ba ko anda muka yi magana a can wajen su na ce masu ni dai in dai kasafin wanci ta yi man Allah ya isa mai in kuma ni nayi na boye Allah zai isa mata
kuma me yasa ka roki a yahe maka
ina a can shi ya fara ce mu cewa tunda ya ji magana da jiyan da nazo da ya san ni ne ai da ban dawo ba maganan ga ya bashi tunda ya riga ya gane ko menene to tunda ni ma da nazo din nace bazan wuce ba sai an nemi yariyan ga na san lafiyar me yake faruwa da ita to sannan sai suka ce ba kudi uban auren yace a wuce wannan duk ba masala duk abin da kai zamu gaya maka to shine kenan ina can kasuwa sai naga takardan da takardan yazo shine muna cikin karanta takardan sai ga wayan shi yace eh kakka ga takardan nan ka sa damuwa amma ka zo gobe duk komai zai kila ne to inda nazo shi wanga tsohon mijin sai yace ah shi ai da ya san cewa ni nazo jiya da ai magana a kare tun jiya amma tun da bai sani ba shine nazo yau to ai shi ya bar magana nan tun jiya
to ga ita wannan yarinyar ga ta da rauni dai al'auranta kai a tunaninka waye mata
yawa a tunanina ni ban san wanda ya taba yarinyar nan ba tun gaskiya ba dai kuna ba dai gaskiya kuke so ba to ni a sani na dai yanzu ba zan ce waye ya taba yarinyar nan ba kaga ni a gaba na aka yi abun kuma ban sani ba
a gabanka aka yi me kenan
shi wannan aidiyan a waje na take ai to kaga ban san ko me ya faru da yarinyar
ba ka zargin kowa
Ah ni ban zargin kowa.
To haka nan ciwon ya fado mata kenan.
To ai yanzu dada wannan sai ne sai gaibi sai Allah. Ka gani.
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu domin gano mai gaskiya a wannan lamarin. Muna kuma godiya ga wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin sa da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin Alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke
ashe mu to Allah ya kyauta da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Palestino Mahmoud Abbas sun dau alƙawari a jiya Laraba a fadar White House game da cimma matakan diplomasiya wurin kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Shugaba Trump ya ce ya kamata Palestinawa da Isra'ila su yi aiki tare. Kuma ya ƙara da cewa yana sha'awar ya zama mai shiga tsakanin su kuma ya kasance wato wanda zai sasanta a tabbatar da zaman lafiya. Shugaba Trump ya ce gabaki ɗayan rayuwarsa ya fahimci sulhu mafi wahala shine sulhu da tsakanin wato Isra'ila da Palestino. Ya ce to bari mu duba ko yalla za mu samu nasara a wannan karo. Da yake jawabi tare da shugaban Amurka a zauren taro na manema labarai na Roosevelt, Abbas ya faɗa da harshen Larabci yana cewa yana kyautar zaton ɓangarorin guda biyu ƙarƙashin jagoranci mai ƙarfin hali irin na shugaba Trump. Da kuma wato kwarewarsa wajen shiga tsakani za a cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi. Shugaban hukumar leƙen hukumar manyan laifuka na wato Amurka ta FBI James Comey ya ce yakan damu idan ya yi tunanin cewa yana yiwuwa hukumarsa ta yi tasiri a cin zaɓen shugaban ƙasa na Amurka wadda shugaba Donald Trump ya yi. Sanadiyan sake buɗe bincike game da yadda 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta yi da bayanan saƙonni email ɗin gwamnati a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen ƙasar.
A gaishe ka. Kafin mu sallama muna taya mai martaba Sarkin Shelan Alhaji Abdullahi Isa da song na biyu murna bashi sandan girma a masarauta mai daraja ta ɗaya. wadda mai girma gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammad Umar Jibril Bindu zai bayar a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Allah ya taimake martaba rubu. Masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadan Baba Yakubu Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Jimi. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai an jima kaɗan. Salamu alaikum.